ma na foto pudra primizi. Hey yo my nigga, this is my story.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 19 ga watan Nuwamban shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
To Mahmud, Amurka ta wuce adadin mutum 250,000 da suka mutu sanadiyar kwayar cutar corona a daidai lokacin da yawan sababbin masu kamuwa da cutar ke karuwa a yankunan kasar da dama. Haka kuma wani bincike na cikin gida yana zargin cewa dakaru na musamman na Australia sun kashe fiye da fararen hula da fasinoni da dama a Afghanistan ba bisa doka ba a cikin tsawon shekaru 11. Sannan kuma kwana uku bayan mummunar guguwar Iota ta afkawa Nicaragua, adadin waɗanda suka mutu a tsakiyar Amurka sanadiyar guguwar na ta ƙaruwa, inda sama da mutane 30 suka mutu.
Kanin labaran duniyar kenan. To a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa wasu ɗaruruwan mahara ɗauke da manyan bindigogi akan babura su kimanin 200 sun kai hari a yankin ƙaramar hukumar Mariga a jihar Niger, Nigeria.
To yanzu haka dai sun halibi wani yaro guda a baki ga hannu, amma cikin mutanensu an yi nasarar kashe guda a an kone shi. Sai sun dai halibi ɗan sanda, ƴan sanda biyu suka halba sun kashe ƴan banga biyu.
To a jihar Ebonyi da ke kudu maso gabashin Najeriya, har yanzu al'ummar jihar na ci gaba da muhawara dangane da sauye sheka da gwamna Dave Umahi ya yi daga jam'iyyar PDP zuwa APC.
Ya ce Umahi gwamnan jihar Ebonyi ba don mu kake sadaukarwa ba. Ba dan yankin kudu maso gabas kake sadaukarwa ba. Ba sunan wata jam'iyya ne ya dame ni ba. Abinda na damu da shi shine mulki na gari.
To muna tafi da ƙarin bayani cikin waɗannan rahotanni idan kuka biyo mu a cikin shirin. Baya ga haka, za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha Tisli za ta gabatar. Sannan muna kuma tafi da kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Amurka ta wuce adadin mutum 250,000 da suka mutu sanadiyar kwayar cutar corona a daidai lokacin da yawan sababbin masu kamuwa da cutar ke karuwa a yankunan kasar da dama. A jiya Laraba ne New York ta sanar da rufe makarantu, wanda shine birni mafi girma a kasar, yayin da aka kwashe gini na 7 a jere ana samun karuwar cutar ta COVID-19 da kashi 3 cikin 100. Za a rufe makarantun gwamnati daga yau Alhamis 19 ga watan Nuwamba a matsayin mataki na yin taka tsantsan. Dole ne mu yaki barkewar cutar a karo na biyu. Magajin garin New York kenan Bill de Blasio ya rubuta a shafinsa na Twitter. A watan Satumba da farkon watan Oktoba, yara suka koma ajujuwansu a lokacin yaduwar cutar da ya ragu da kasa da kashi 2 cikin jerin kwanaki 7. Wani bincike na cikin gida yana zargin cewa dakaru na musamman na Australia sun kashe fiye da fararen hula da fasinoni da dama a Afghanistan ba bisa doka ba a cikin tsawon shekaru 11. A yau Alhamis, General Angus Campbell, wanda shi ne babban hafsan rundunar tsaron Australia, ya bayyana sakamakon binciken wanda aka kwashe shekaru 4 yayin wani taron manema labari a Canberra. Campbell ya ce akwai ƙwararren shaida da ke nuna cewa jami'ai na musamman 25 na da hannu cikin mutuwar 'yan Afghanistan 39 tsakanin shekarar 2005 da shekarar 2016, kuma duka kashe-kashen ba su da alaka da lokacin da yakin ya yi zafi. Rahoton ya hada da zargin cewa sojojin sun yi kashe-kashen ne bisa wata tsari da suke kira na zub da jini, inda manyan sojojin ke tursasa ƙananan sojoji su kashe fursunoni a matsayin kisansu na farko. Bisa wannan ɗabi'a, ƙananan sojojin kan shirya faɗan ƙarya don su sama wa kansu hujjar da za ta nuna faɗa ake yi domin su aiwatar da kisan. Campbell ya kuma ce waɗanda ake zargi da kisan za a miƙa su ga mai wani bincike na musamman bisa zargin sun aikata laifukan yaƙi. Kwana uku bayan mummunar guguwar Iota ta afkawa Nicaragua, adadin waɗanda suka mutu a tsakiyar Amurka sanadiyar guguwar na ta ƙaruwa, inda sama da mutane 30 suka mutu, kuma hukumomi na fargabar za a iya samun ƙarin asarar rayuka yayin da ake ci gaba da neman waɗanda suka ɓace. ruwan sama kamar da bakin ƙarya da aka yi a Ayota ya haifar da ambaliyar ruwa da zaftarewar ƙasa da tilasta wa sama da mutum 200,000 kauracewa daga gidajensu a fadin Nicaragua da Honduras. Cibiyar kula da guguwa ta Amurka ta ce ruwan sama da ke ci gaba da zuba daga guguwar Ayota na iya haifar da ƙarin barazanar ambaliyar rayuwa a fadin Amurka ta tsakiya har zuwa Alhamis, yayin da guguwar ta matsa yamma zuwa tekun Pacific. Ruwan sama mai yawa da aka samu yana haifar da barazanar ambaliyar da kuma sanya zaftarewar laka a ƙauyuka daga arewacin Colombia zuwa kudancin Mexico.
To, a gaida Hadiza Kyari wacce za ta sake dawowa nan ba da jama'a ba domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. To, a jihar Niger, Nigeria, wasu mahara da ba a san ko su waye ba sun kai hari a yankin karamar hukumar Mariga da ke jihar, lamarin da ya sanadin mutuwar wasu jami'an tsaro da kuma wasu daga cikin 'yan bindigar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana daga Mina, babban birnin jihar.
Wasu ɗaruruwan 'yan bindiga ɗauke da manyan bindigogi a kan babura sama da 200 sun kai hari a yankin kamfanin bobi da ke ƙaramar hukumar Mariga ta jihar Niger, Nigeria. Wasu daga cikin mazauna garin na kamfanin bobi dai sun ce akwai asarar rayuka a ciki har da jami'an tsaro da kuma ɗaya daga cikin waɗannan 'yan bindiga.
Sojojin wutar ko ne yaro wanda yake tare da sojojin dan banga ne biyu suke shi ma da karesha da harbi ta ma zanga mun yi
wallahi bala'i ne Allah ya soka muna na barayinga.
To, wani hali ake ciki?
To, yanzu haka dai sun halibi wani yaro guda a bati ga hannu, amma cikin mutanensu an yi nasarar kashe guda a an kone shi. Ai, sun dai halibi dan sanda, yan sanda biyu suka halba sun kashe yan banga biyu.
Wani yanayi kuke ciki to?
To, yanzu ma sallar dai sai dai wasu su tsara gari, wasu su yi sallah, sannan wasu su koma.
To, kokarin jin ta bakin rundunar yan sandan jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura, domin kuwa kwamishinan yan sandan jihar Alhaji Adamu Usman da makakakin ɗan sandan Wasiu Abiodun dukkaninsu ba su ɗauki waya ba. To, amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da aukuwar wannan lamari, kamar yadda kwamishinan labarai na jihar Niger Alhaji Sani Idris ya yi ƙarin bayani.
Ana ta ƙara sojoji a wurin.
Na'am, to akwai rasa rayuka?
Eh, to a yanzu har yanzu ba mu samu tabbacin ko rayuka ko an rasa rayuka ko ba a rasa ba, kuma an rasa ko guda nawa ba.
Mutanen yankin kamfanin bobin nan suna fargaban ma da wuya su iya kwana gidajensu, wani tabbaci za ku ba su?
Muna da tabbaci, domin yanzu ana ta ƙara tura sojoji, kuma sojoji na ta ƙara tura da alamun in Allah ya yarda za su shawo kan al'amarin, kuma za a samu galaba akan wannan ƴan.
A yanzu dai al'ummomin wannan yanki na arewacin jihar Niger mai iyaka da jihohin Kebbi, Zamfara da ma jihar Kaduna na cikin wani yanayi na tashin hankali a sakamakon yadda waɗannan 'yan bindiga ke auka masu. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Ka gaida Mustapha Nasir Batsari, yanzu kuma ga labaran duniya a karo na biyu.
Shugaban kasar Peru, Francisco Sagasti, ya kafa ga majalisar ministocin da za ta taimaka masa ya fara daidaita gwamnatinsa, wacce ta yi ta fuskanta mummunan zanga-zanga a kan titunan kasar. Kwana guda bayan da mai sassaucin ra'ayi ya zama shugaban kasa na uku a cikin mako guda, Sagasti ya naɗa Violeta Bermudez, masaniyar shari'a, wacce ta jagoranci bikin rantsar da majalisar ministoci 18 da aka yi a ranar Laraba. Sagasti, wanda zai aiki a matsayin shugaban riƙon ƙwarya har zuwa watan Yulin baƙi, ya maye gurbin tsohon kakakin majalisa Manuel Moreno, wanda ya yi murabus a ranar Lahadi bayan da aka kwashe kwanaki ana zanga-zanga a kan titi wacce ta yi sanadiyar mutuwar mutum biyu. Moreno ya zama shugaban ƙasa bayan da 'yan adawa masu rinjaye a majalisa suka tsige shahararren shugaban ƙasar Martin Vizcarra kan zarge-zargen cin hanci da ba a tantance ba, abin da ya janyo zanga-zanga da ta haifar da rikicin shugabanci a ƙasar ta Peru. Yawancin kasuwannin Asia sun faɗi ƙasa a ranar Alhamis, yayin da ake nuna damuwa kan yadda ƙwayar cutar coronavirus a duniya ya mamaye ƙwarin gwiwar da ake da shi kan yiwuwar samar da rigakafin cutar. Kasuwannin Tokyo Nikkei da T-Sec da ke Taipei duk sun rufe da kashi 0.3. kasuwanin S&P ASX sun kare da kashi 0.2 cikin 100, Shanghai kuma da 0.4 cikin 100, yayin da Kospi a Seoul ya samu maki 1.7, amma kashin bai canza sosai ba. Kasuwannin Hong Kong da Mumbai sun yi ƙasa da yamma bayan hada-hada da aka yi tare da Hang Seng ya sauka da kashi 0.5 cikin 100, kuma Shenzhen ya yi asarar 0.3 cikin 100.
Tumalalla a jihar Ebonyi da ke kudu maso gabashin Najeriya, har yanzu ana ci gaba da muhawara dangane da sauye sheka da gwamnan jihar Dave Umahi ya yi daga jam'iyyar PDP zuwa APC, inda yayin da wasu ke sukar matakin, wasu kuwa cewa suke farar dabara ce. Ga Alphonsus Okruge da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya haɗa mana.
Ra'ayoyi mabambanta sun bayyana kan ficewar gwamna Dave Umahi na jihar Ebonyi daga jam'iyyar adawa ta PDP zuwa jam'iyyar APC mai mulki. Matakin da shi gwamnan ya ce ya ɗauka ne domin kyautatawa al'ummar Ibo. Sai dai wani mai fashin baki kan lamuran siyasa, Chief Awolowon Kwadede, na cewa san ba don al'ummar Ibo Dave Umahi ya sauya sheka ba. Ya ce Umahi gwamnan jihar Ebonyi ba don mu kake sadaukarwa ba, ba don yankin kudu maso gabas kake sadaukarwa ba. Ka janye wannan maganar saboda kana neman ci gaban makomar siyasar ka ne, ba don yankin kudu maso gabas ba.
I'm not interested in the name of any party. What I'm interested in is good governance.
Bishop Andy Ezekiel na cewa ba sunan wata jam'iyya ne ya dame ni ba. Abinda na damu da shi shine mulki na gari. Saboda haka, idan duk gwamnonin suna canza sheɗan wancan ruwan su ne, to ko me sauran mutane ke cewa game da wannan maudu'in? Abar Umahi mane yayi tafiyar sa, saboda na sha cewa Umahi tun farko ba amintaccen dan PDP bane, inji Enyin na ya san hob muigwe. A nasa ra'ayin kuma, Joseph Ejindu ya ce hakkin Dave Umahi ne ya sauya sheka zuwa APC. Yace hakkin Dave Umahi ne ya wuce APC, saboda sauya sheka ya zama al'adar 'yan siyasar Najeriya. Hakkinsa ne kuma ya zama dan duk jam'iyyar da yake so, saboda ya fi duk gwamnonin kudu maso gabas yin fice wajen zartar da ayyuka na gari. Yayin da Chikodi Chukwunyere ya yi kira ga matasan Najeriya da su tashi su kayar da duk wani dan siyasan da ya dade yana mulki. Yace abinda ke gudana siyasar Najeriya yanzu na da raɗaɗi sosai. Ba za ka ga mun cewa manyan da muke jin sunayensu tun lokacin da aka haife mu su ne muke jin sunayensu har yanzu ba. Ina mai kira ga matasan Najeriya da mu tashi a zaɓen 2023 mu kayar da duk 'yan siyasan da sun daɗe suna mulki. A ranar Talatar da ta gabata ne gwamna Dave Umahi na jihar Ebonyi ya wuce jam'iyyar APC mai mulki, kuma ya shaida wa manema labarai a Bakaleke babban birnin jihar cewa ya yi hakan ne saboda rashin adalcin da yankinsa na kudu maso gabashin Najeriya ke fuskanta a hannun jam'iyyar adawa ta PDP. Alphonsus Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
Madalla gaida Alphonsus. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kan ga Aisha ta sula da shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullun ni ce Aishatu Sule ya dauke da shirin.
Amin. Amin summa amin ya Allah. Amin. Amin summa amin ya Allah.
Sauraro, idan kuna biye da mu a cikin shirinmu na lafiya uwar jiki, makon da ya gabata mun dauko matsalar ciwon kunne a gurin jariri, inda wakiliyarmu Baraka Bashir ta tattauna da Dr. Muhammad Garzali Hashim.
A wannan makon za mu kawo muku ci gaban tattaunawan tasu, inda za ku ji yadda za a magance waɗannan matsaloli na ciwon kunne a gurin jariri. Ga Dr. Muhammad Garzali Hashim.
Shine yadda zaki kalli kunne da yadda yake faruwa tun ma yaro yana kaine har gina shin ma shi ma haka suke faruwa. So yaro zaki iya ganin sai ya zo ko da rashin jin magana ko kuma a'a gajiri duk da jinin zaki ga bashi da yawa a yara.
Jinin ruwa to rashin karfi dai a takaice.
A'a rashin dai tsayuwa daidaita jikinka kana tsaye. Sai ka ji hajijiya.
Kuma hajijiya mutane za su dinga gani kamar.
To ai shi ne wani yaron zaki ji kana zaune da shi kansa yana haka ko kuma ki ga ido. Ana iya ganewa haka ko ido ki ga yana dan kaɗawa. Because sake yake idan bai iya tsayuwa ba ko a kwance yake ta kama shi a ido ne zai kaɗa. Saboda shi ne zai dinga tunani za ta gaya ƙwaƙwalwa kamar gari yana juyawa ne ko wani abu.
To idan aka samu irin wannan matsala akwai magani?
Akwai wacce jijiyoyinci cutuka da ke gani akwai wanda muke magancewa inda suna da dama ba za a ce kaza ake yi. Misali shi wannan jirintun da shi kunne dama an saba da shi yau da gobe an rasar rashin jin magana ne za a iya ma cochlear implant ga wanda can abun na ciki ya ɓaci abun da muke kira cochlear implant shi ne wani electrode ne wani
jijiya
to za a iya kiran su jijiya da wasu electrode. Shi ake muke zura a cikin kunna can cikin dodon kunnan ne akwai wani abu da ya kama da wanda ya kama da
wanda
ake cewa dodo dodon kunnan ki san wanda Bahaushe yake faɗa shi ne abin da yake taba sunan sa timpanic membrane. To amma a can ciki akwai abu da ya murda kamar dodon koɗi sunan shi cochlear. To shi muke zurawa shi wannan electrode din kamar harka ce ta wannan wutar lantarki misali na'ura ce amma zare ne na na'urar muka zura shi bishiyan wannan nan da tun dama ita ke daukar kara kuma wannan iri ne ya danganta da yanayin karar ko daga sama ne ko daga ƙasa to muka zura shi ya murda to idan karar ta je su wannan abin shi zai dauke shi sakon sai kai ma kwakwalwa. So kinga aka musu wannan kuma sai kinga kawai na'ura za a sa masa taji daga waje ya kara masa jin. Wani kuma yawanci wasu idan daga tsakiya ne saboda sun yi wani ciwon kunne ruwa ya taru mukan tsaga a cire ruwan a dan sa musu wata roba da muke kira gromet. So abubuwa da yawa na ji to su ma wannan ruwa yakan taru ne akwai jaka da take sa balance ruwan ya yawa shi ne yaro yake jiri ko kuma ma ko babban ne. So lokacin muna abin da muke kira shunting a dan sa roba a ciki a fito inda ruwan zai dinga zagayawa ba zai tari ya shiga a gurin ba sai ga jirin ya rabu ga wasu. So ba abin da baya yi shi ma akan kukuda daga cikin kunna an cire dodon kunna an kalli inda bangaren ruwan yake shi ma ana iya kudawa ruwa ya dinga fitowa. Ana ɗaga shi a tayata a buɗa a shiga cikin kunna ya yi operation shi ma ana yi zai iya taimakawa jin magana. So ya danganta da wacce irin cuta mutum yake da ita shi ne a kunne za mu iya kallon sa a takaice a haka.
Na yi kura ya ban likitocin duniya waɗanda ba su da reko sabiya irin waɗanda ba rani ko damuna ban ɗauke da yanayi ba guda ɗaya irin waɗanda sanyi ko bazara ba sa hana musu aikin duniya irin waɗanda sun kasa daukanta da rayuwarsu babu batun ma lafiya sun ka tafi gardin da lokutan su don ceta mara lafiya ire-iren su ne ne ka gaisarwa a bacci kan da na yi wa taken lafiya.
Yanzu za mu koma ga hanci. Shi ma hanci akwai cutukan da tun gina halittar ciki ake samun wannan
matsala. Ana samun matsala misali idan aka ce tun gina halitta ne tunda shi ma kin ga lokacin da ake gina fuska ko kai shi ma ake yin hanci kuma akwai dakali da suke tasowa ɗaya daga sama biyu daga gefe su suke haɗuwa su gina tsakiyar fuska na saman ya gina tsakiyar fuska wanda suka taho daga gefe su zo su haɗe. Saboda haka a garin wannan haɗewar wata matsala za ta iya faruwa kuma kamar yadda na gaya muku yawanci gaskiya magunguna da mahaifiya take sha shi yasa ake ga likitoci masu lura da masu ciki suna hana su shan kowanne magani zai iya tsayar da haɗewar hanci a kowanne lokaci. Kamar yadda zaki ga leɓen wani yaron ya dare bai haɗu ba, shi ma wani sashin na hanci zai iya haka. Ko kuma daga cikin ganta, ganta a yanke, hanci ana ganin su ta cikin baki. Komai yana iya faruwa saboda haɗewar lokacin da yake girma. Akwai kuma bango da ya haɗa bayan hanci da cikin hanci, da muke ce mishi nasopharynx, ganos. To akwai gini na ƙashi da zai iya za a iya haifa yaro da shi, ba zai iya numfashi ta hancin ba saboda an yi gini na ƙashi ko na gurunguntsi ko na tantani. Ya danganta da wanne yake da shi, wani zai iya shafa hanci ɗaya, wani zai iya shafar hanci biyu. So wannan ga abin da ake haifar yara da shi kenan yawanci. So wasu kuma yaran za a haife su ma akwai saboda shi hanci kin ga bayan shan iska yana ɗaukar ƙanshi. Akwai yaran da za a haife su gurin da yake ɗaukar ƙanshin bai gini sosai ba, sau aka yaro za a haife shi tun yaro yana yaro ma shi baya jin ƙanshi baya jin wari. So kin ga wannan halitta ce. Akwai kuma cututtuka da za su tashi daga baya wanda sun yawanci sun fi wanda suka yi kama da mura.
Misali
mura wadda take bin gado, misali akwai abin da muke kira alaji da hasu sunan su borin jini amma na hanci. Alaji shine borin jini, to amma tunda na jiki ne gaba daya ake ce musu borin jini, to ni na ce musu borin jini na hanci. To shine saboda duk lokacin da yaro ya shaki wani kura, wata kura ko ya shaki sanyi, sai ki ga kama attishawa, ya ta attishawa kai ga yin ido da sauran su. Kin ga wannan abu ne da yake tasowa duk da ya samu gado daga gurin mahaifiya ko mahaifi,
shi ba a ta ciki ake samun sa
ba, ta ciki bane kawai yana yakan bugado. Za shi ga yawanci wannan yaran da suke da shi su iyayensu ko suna da shi ko kuma kakanninsu ko akwai asma a cikin danginsu yawanci.
Shi yana alaka da asma kenan?
Yana da alaka yawanci saboda ai harka kusan iri ɗaya ce da asma ɗin. Duk da cewa ita asma za ta kama huhu ne, shi kuma zai kama hanci, kin ga da bambanci. Amma yanayin sigarsu da yanayin yadda yake abin da yake faruwa a jikin mutum ɗaya ne da asma, amma wannan iya hanci. Akwai magunguna gaskiya da muke bayarwa da abin zai lafa kwata-kwata mutum ya zama kamar baya da shi, amma sai ka bi doka. Doka ita ce ka sha magani ka guji abin da yake haifar ma da shi. Duk abin da ka san zai tayar ma da shi sai ka guje shi. Maganin da likita ya dora ka akai kuma ka sha. In aka yi haka za ki ga abu ya tafi sosai, sai ma mutum ya manta cewa yana yi.
To banda wannan sai kuma menene?
To yanzu misali kuma za ki ga akwai misali ga yara min shari na yara, akwai tsuro da yake fito musu a bayan hanci.
Cuta ce a ce?
Da ƙananan yara. Cuta ce na manya, abin da yake haifar musu da min shari daban yake da na yara. Su yara yawanci zaki ga akwai tsuro a bayan hanci da muke kira adenoid. In ya fito zai toshe hanyar iska, saboda iska ba ta shiga ba cikin hanci. Ba za ta taɓa shiga ba, duk lokacin da zai shaƙi iska ake ji a kaɗan zai sai an yi, amma yawanci akan yi operation wannan, in aka cire sai kika yaro ya warke. To kin ga wannan daban. To kuma idan yana yawan samun, idan yana da wannan abin da ya tsoro masa a ƙasan kwakwalwa da muke kira adenoid, a gefe a cikin bayan hanci akwai kofa da ta hada da kunne, daga nan ta tashi ta ƙare a cikin kunne, yawanci don ta fito da ruwa ta bada iska cikin kunne, sannan ta yi balancing pressure. Shi yasa idan mutum zai hau jirgi in zai tashi ko zai sauka zai ji kunnen sa yake
dum.
So idan wannan kofar ba ta aiki sosai, to ciwon kunne zai karke da shi ma.
Idan maimakon dum sai
yawa ruwa ne, sai saboda haka wannan tube din sunan shi extension tube ba zai aiki sosai ba, ba zai balancing pressure ba, sai ya locking. In yi locking kin ga ruwa zai tare a cikin kunne, sai a ƙarshe haifar masa da ciwon kunne mai tsananin gaske. To wannan idan yana da infection, idan yana da adenoid, wannan tsiron da nake faɗa miki, to yakan girma ya yaɗu har gefen wannan kofar, wani lokacin ya toshe ta. Sai ki ga yaro gashi dai matsalar daga hanci ne, amma yana ta ciwon kunne zubar ruwa ya ki warkewa.
Wato hanci da kunne dai abu
ɗaya. Abu ɗaya ne, harkar da ya ce an shi sa koda a yadda muke kallon su a likitanci kiri da an haɗe su. Yawa, so ya haɗe daga nan.
To muna fata an amfana, kuma za a tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin. A halin yanzu a madadin Dr. Muhammad Garzali Hashim da Baraka Bashir da Baju Lagos Gresham da ta haɗa mana shirin, ni ce Aisha Tusile, ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya. Sarkin baiwa
madalla gaida Aisha Tusile. Yanzu kuma sai sakonin da kuke aiko mana ta hanyar email. Fara da sakon Mahmud Saliu Kauran na Moda Jihar Zamfara, wanda ya ce muna fatan za a samu daidaito tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma kungiyar malaman jami'o'i ASU domin dalibai su samu damar komawa makarantunsu. Kasancewar wannan yajin aikin galibi akan yayin talakawa da masu dan karamin karfi yake karewa. Sai kuma sakon Isa Ramin Hudu Hadejia jihar Jigawa, wanda ya ce muna fatan gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari za ta tattara hankulanta waje guda domin shawo kan tabarbarewar harkokin tsaro da yiwa yankin mu na arewacin Najeriya katutu, kama daga satar mutane da hararren yan bindiga dadi. Amma hakan ba zai yi ba har sai an wadata jami'an tsaron kasar da makamai na zamani da isasshen albashi da zai kawar da hankulansu wajen karɓar cin hanci da rashawa. Da ƙarshe muke addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala. VOA Hausa, hakikanin gaskiyar magana, akwai buƙatar al'ummar ƙasar Jamhuriyar Nijar su yi amfani da nagartattun shawarwarin da masana kiwon lafiya ke basu wajen kaucewa kamuwa da cutar COVID-19 a faɗin ƙasar. Duba da yadda mummunar cutar ke daɗa ƙara samun gindin a cikin ƙasashenmu. Sako daga Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria. Sai kuma sakon Ahmadu Abacha Macin jihar Yobe, wanda ya ce salam VOA Hausa, muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsalar ta hauhawar farashin kayayyakin masarufi a ƙasarmu Najeriya, don talaka ya samu sa'idar rayuwa a ƙasar. Saboda tashin goron zabi da kayayyakin masarufi ke a ƙasarmu Najeriya yana jefa talakawan ƙasar cikin kunci da tagayyara. A ƙarshe sai sakon Ali Abdullahi Doron Baga, wanda ya ce ya kamata hukumar lafiya a Najeriya ta gaggauta gudanar da bincike don gano bakwar cutar da ke halaka mutane a jihohin Kogi da Enugu.
Daidai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukkan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kada ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji, gangan jiki ya tsira.
Yanzu kuma ga labarai a takaici.
Amurka ta wuce adadin mutum 250,000 da suka mutu sanadiyar kwayar cutar corona a daidai lokacin da yawan sababbin masu kamuwa da cutar ke karuwa a yankunan kasar da dama. A jiya Laraba ne New York ta sanar da rufe makarantu, wanda shine birni mafi girma a kasar, yayin da aka kwashe yini na bakwai a jere ana samun karuwar cutar ta COVID-19 da kashi 3 cikin 100. Za a rufe makarantun gwamnati daga yau Alhamis 19 ga watan Nuwamba a matsayin mataki na yin taka tsantsan. Dole ne mu yaki barkewar cutar a karo na biyu. Magajin garin New York kenan Bill de Blasio ya rubuta a shafinsa na Twitter. Wani bincike na cikin gida yana zargin cewa dakaru na musamman na Australia sun kashe fiye da fararen hula da fasinoni da dama a Afghanistan ba bisa doka ba a cikin tsawon shekaru 11. A yau Alhamis, General Angus Campbell, wanda shine babban hafsan rundunar tsaron Australia, ya bayyana sakamakon binciken. Campbell ya ce akwai ƙwararren shaida da ke nuna cewa jami'ai na musamman 25 na da hannu cikin mutuwar 'yan Afghanistan 39 tsakanin shekarar 2005 da shekarar 2016. Rahoton ya hada da zargin cewa sojojin sun yi kashe-kashen ne bisa wata tsari da suke kira na zub da jini, inda manyan sojojin ke tursasa ƙananan sojoji su kashe fursunoni a matsayin kisansu na farko. Bisa wannan ɗabi'a, ƙananan sojojin kan shirya faɗan ƙarya don su sama wa kansu hujjar da za ta nuna faɗa ake yi domin su aiwatar da kisan.
Masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin ita Hadiza Kyari wacce ta tayani gabatarwa, sai kuma Daniel Brown da ya haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku nisa, domin ga shirin yau da gobe.